Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na dare kuma na ƙarshe a wurin yau, Lahadi, 10 ga watan Disamba na shekarar 2023. Ko bayan an sha labaran duniya, za mu kawo muku rahoto a game da taron kungiyar ECOWAS wanda ke gudana a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Sannan Grace Alheri Abdi za ta shigo da shirin kallabi. Ma a wannan makon, shirin zai yi waiwaye a kan shirin kallabi na farko da aka fara gabatarwa yayin da muke ban kwana da wannan shekara ta 2023. Yanzu dai ga Baba Yakubu Makiri da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Amurka, babbar mai taimakawa Isra'ila a yaki da take da mayakan Hamas, ta faɗa a yau Lahadi cewa ma'aikatar sojin Isra'ila ta gaza a sadarwar da ta bayar na kare lafiyar fararen hula Falasɗinawa da dama waɗanda suke kokarin tserewa hare-haren Isra'ila a zirin Gaza. Dole a kare fararen hula, inji sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yana faɗa wa shirin CNN na State of the Union. Ya ce Isra'ila ta gaza ainun wurin kare fararen hulan Falasɗinawa yayin da take ci gaba da kai farmaki a kan 'yan bindigan a zirin Gaza da ke gabar tekun Mediterania. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya ce abin da ba mu gani ba shine lokutan da aka keɓe na shigar da kayan agajin jin kai zuwa Gaza da kuma tsarin da aka shata na wuraren da Isra'ila ba za ta kai hari ba don fararen hula su sami mafaka mai aminci. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ta kira ga gwamnatin Taliban mai mulkin Afghanistan ɗin cewa dole ne ta rungumi kuma ta mutunta haƙƙin bil'adama a ƙasar. A wani kira da ta yi a yau Lahadi da ke zama ranar kare haƙƙin bil'adama da kuma bukin cika shekaru 75 na sanarwar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Tun lokacin da ta kwace iko a shekarar 2021, Taliban ta kawar da batun ƴancin kan ɗan adam da walwala, lamarin da ya fi shafan mata da 'yan mata. An haramta musu shiga bainar jama'a da kuma harkokin yau da kullum. Kana wannan kuntatawan ya haifar da tofin alatsidi a faɗin duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan doguwar muhawara da tattaunawa akan ayyukan kungiyar ECOWAS da gudanarwa, shugabannin kungiyar sun kafa kwamitin kasashen Togo da Benin da Saliyo domin su tattauna da sojojin juyin mulkin Nijar don cimma wa'adi na gajeren lokaci na dawo da turbar demokradiyya a ƙasar. Bayan taron na wuni ɗaya, wakilinmu Umar Faruk Musa ya tattauna da jami'in yaɗa labarai na shugaba Bola Ahmed Tinubu, wato Abdulaziz Abdulaziz, domin jin matsayin da aka cimma a kan jamhuriyar Nijar.
Ta haka nan taron ya yi Allah wadai da ci gaba da rike shugaban ƙasa Bazoum da iyalinsa da kuma wasu mukarabansa da su sojojin suke yi. Ya kuma nemi cewa su waɗannan shugabannin sojoji na Nijar su gaggauta sakin shi shugaba Bazoum da iyalinsa da mukaraban nasa ba tare da gindaye wasu sharuɗa ba, wanda sun yi alƙawarin cewa idan su sojoji na ƙasar Nijar ɗin suka bi yarjejeniyar da aka cimma, wannan zai sa a cire takunkumi ga aikatan saka musu na bangarori daban-daban.
To amma ana magana sai bayan wata hudu kenan za a sake wani zama irin wannan, musamman akan Nijar ɗin, ko kuwa duk sanda aka daidaitu za a buɗe fage a yi maganar su?
Kuma akwai sakatariya, akwai shugaba, idan ba komai ne sai an sake zama irin wannan sannan za a samu matsaya ba. Indai kwamiti din suka cimma wata yarjejeniya da su shugabannin kasar Nijar din, za a iya magana da shi shugaban kungiyar ECOWAS, wato shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, wanda za a iya daukan wasu matakai ko kuma a daukan matsaya ba tare da sai an sake shirya wani babban taro irin wannan ba.
Abdulaziz Abdulaziz kenan jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawa da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Deputy Sani Zille, wanda shi ne mataimakin majalisar ECOWAS da ke zaman ta Abuja, domin in ji a matsayinsu na 'yan Najeriya suka ɗauki wannan matsayin.
Wannan zance ne na shugabannin ƙasashe na ECOWAS da kuma waɗanga sojoji waɗanda suke ikon Niger. Ba zancen talakan da yake Kwarnaka bane ba ko talakan da yake Danciyo. Talaka abinda ya sani shi a ikon shi. In ya ji ya karo ya je ya nome gonar shi. Wata rigima da ake yi masu iko su zo su zamna tsakanin su su warware ta. Mutum in ya taso daga Maimujiya ya shigo Kongolewe sai birjin shi ko ya sayi gishirin shi ya koma gida a ƙasa ma mu fatar da muke yi kenan. Saboda bisabilillahi Alhaji na mai da siyasa ƙauye guda. Ina gai abinda al'umma mu ne take ciki. Ina kira ga duniya gaba daya ta san da akwai matsala a Niger. Akwai matsala a Niger. Akwai matsala a Niger kuma a tausaya ma al'umma Niger. Tunda an ce an sa masu zuwa su zo su kawo an ɗauki shugabannin ƙasashe an sa. Sai sai su yi ta yi su yi magana yanda za a kunce wannan rigima. Amma in rigima nan yo an yi wata biyar. In aka ce kuma sai an ƙara wata biyar a sake gamuwa a ji abin da ake ciki. To tunda an naɗa waɗanda suke shirya su je su kawo su shirya su yi ta magana tsakaninsu Allah ya kawo mu kowa alheri. Amma su waɗannan wannan ƙasa a buɗe mata hanyar ta arziki, a buɗe mata hanyar ta kawo kayan likita, a buɗe mata hanyar ta kawo abin da mutane za su ci su sha.
A hal yanzu dai an sa ido a ga irin mataki ko lokacin da za a fara tattaunawa da mahukuntan Niger domin a ga irin matsayin da za su cimma wanda zai iya gaggauta ko zai kawo jinkiri wurin cire takunkumin da aka ƙaƙa ba mu ƙasar domin ta dawo a turba ta demokradiyya. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaida Baba Yaku Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma lokaci ne da Grace Alheri Abdu za ta shigo da shirin Kallabi.
Mun san cewa mata suke zabe, amma sai a gama a tashi abu ma haka nan. Shi yasa abin nan kullun yake damuna, kuma gane da rayuwarmu mu mata take komawa yau da kullun. Yasa ne ya kamata a kalla akwai wakilci na mace a cikin majalisa.
Su mata tun da aka haihu su a gidajensu na iyayensu tun daga nan ake nuna bambanci. A assasa namiji ita macen kuma a nuna ta a dan kofar da ita.
Ni ba na son politics. Gaskiya ina cikin mutanen da ko aikin da nake ba na son harkar siyasa. Ina zaman zamana for the past 8 months ana damina na fito.
A ra'ayina ba dole ne wa dukkanmu mata sai mun soma daga grassroots ba. Wa'ansu za su yi tun daga karkaran nan nasu kenan.
Kai kokari ko mai yariyan nan ta tashi tace tana so sha'anin makaranta da su. Musamman yariyan da ta sa hankali tace ina so in yi karatu.
Shirin Kallabi a wannan makon ƴan uwana mata assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na Kallabi, shiri ɗaya tilo da yake ba mata damar faɗin abin da ya dame su da nufin neman mafita. Shiri da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga cigaban al'umma da kuma ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa. Da kuma fayyace ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. Waiwaya aka ce maganin mantuwa, izuwa yanzu mun shafa makonni 37 tir muna gabatar da shirin Kallabi tare da shirin na yau da ya kasance na 38 bana. Sanin cewa ba dukan masu sauraro suka fara bibiyar shirin daga ranar farko ba, ya sa muka ga ya dace mu kai ku inda muka faro takon, inda muka fara haska fitila kan harkokin siyasa a Najeriya, kasancewa mun fara shirin ne dab da kammala babban zaben kasar. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Yake haƙar mata a ƙasashe da dama na ganin gwamnatocinsu sun aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma bayan babban taron da mata suka gudana a birnin Beijing a shekara ta 2015 na ba mata dama su ba da gudunmuwa a harkokin siyasa da shugabanci ba ta cimma ruwa ba. Akwai mata da suka yi fice a kowace fuskar rayuwa, kama daga likitoci, lauyoyi, injiniyoyi, kai har da shugabannin kasashe. Sai dai ba safai ake jin sunayen waɗannan kalluba ba, ko yaba irin gudunmuwar da suke badawa. Wannan ne kuma ya sa sau da dama sukan zama 'yan kallo tsakanin al'umma, duk kuwa da cewa suna da ilimi da ƙwarewa kamar mazan da ake ba damammaki. Rahotannin cibiyar nazarin jinsi ta ƙasa da ƙasa na baya-bayan nan na nuni da cewa damawa da mata a fagen siyasa ya yi ƙasa sosai a Najeriya.
Abin da ya tabbata a zaben da aka gudanar a matakin ƙasa da kuma jihohin tarayyar ƙasar. Wakil Emma Madina Dauda ta yi nazarin harkokin siyasar mata a Najeriya da kuma wannan rahoto na musamman da ta hada mana, za mu yaye kallabin wannan shirin.
Daga 1999 zuwa yau, kididdiga ta nuna cewa mata 157 ne kawai aka zaba a cikin 'yan majalisar ƙasa 469, wato sanatoci 38 da 'yan majalisar wakilai 119, sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu ya ƙara fallasa yadda Najeriya ta gaza aiwatar da wasu yarjejeniyoyi da dokoki da ta rattaba hannu da nufin tabbatar da shigar mata cikin harkokin siyasa. A cikin mata 92 da suka tsaya takarar majalisar dattawa a zaben na watan Fabrairu, uku ne kawai suka samu nasara. Su ne Ireti Hibba Kingibe ta jam'iyyar Labour a Abuja da Idiyat Adebule ta APC daga gundumar Lagos ta yamma, sai Ipalibo Hari Banigo ta jam'iyyar PDP daga gundumar jihar Rivers ta yamma. Wannan yana nufin cewa mata uku ne kacal za su kasance a majalisar dattawa mai mutane 109. Sannan daga cikin 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai kuma 15 ne kawai aka sanar ya zuwa yanzu. Ɗaya cikin mata masu gwagwarmayar ƙwatowa 'yan uwanta 'yanci, Madam Ene Ede, ta ce idan har aka tsaya a haka, to gaskiya mata sun ci baya a siyasar ƙasar, domin yawansu a majalisar dattawa ya ragu daga mata 8 zuwa 3.
Yanzu in mun yi gaba da mun daga kafa sau 10 mun ce mun yi gaba, na gan yanzu abin da ya zama kuma kamar 50 da kuma mun yi mun koma baya, ba wani cin gaba. A ce a Senate gaba daya dama mata 8 kawai a za gan cewa yanzu matan da muke da shi guda 3 ne kawai, dan 3 din kuma dukan su sabon zuwa ne.
To ganin cewa Ireti Hibba Kingibe tana cikin mata da suka yi nasarar cin zabe inda ta zama sanata a birnin tarayyar Najeriya, ko menene za ta ce a game da wannan zaben? Ga bayanin da ta yi mana.
Ban ce kawai a mara kowane mace baya ba, wanda suka ga ya cancanta a je a mara mata baya. Sanatan da yake wajen yanzu ya yi shekara 20 a National Assembly, ni ban ga abin da ya yi mana ba, kuma ka FCT ma sun gaji. Saboda haka garin neman canji, ni ne na canji din, don sauran biyu an taɓa zaben su, waɗansu so da yawa, ɗayan at least ya tafi National Assembly so ɗaya mai mana. Ai babu, so ni ne fuskan canji din. In ana son mutum partin bai hana su. A gani na wannan karo sama gama mata, za a samu mata a cikin gwamnati, dole sai mata sun mara ma mata baya a wannan zaɓe da muka shiga.
Amma ga Khadija Abdullahi Iya, wacce take takarar kujerar gwamna a jihar Neja, ta ce duk da kokari da 'yan jihar musamman ma mata suka yi na mara mata baya, akwai kalubale da ta fuskanta.
An kalubalen na da yawa, wayan har wa yau suna ganin cewa bai kamata samu gwamnan mace ba, wannan ba problem bane da issue bane, tunda matan sun riga sun yadda cewa su sun gaji da harkan maza, suna son mace ta zo ta yi shugabanci, su ma suna so su tsaya, sun tsaya tsayin daka. Wani kalubalen kuma da ake magana is kowace mace da ta fito a nan na 'yar takara sai da ta yi maganan kuɗi, amma wannan ma Allah na gaba yana kuma baya, so kalubalen da muke da shi kenan.
Ita kuwa shugabar kungiyar mata 'yan jaridu ta ƙasa, Madam Ladi Bala, ta nuna cewa jam'iyyu a Najeriya ba su da sha'awar ba da fifiko ga al'amuran da suka shafi ci gaban mata.
Misalan mata harkar siyasa na nan suna nan da yawa, suna nan da yawa. Daya misalan mata siyasa Najeriya yadda aka tsara ta, ko kuwa yadda take a ƙasa yau, siyasa Najeriya tana bukatun kuɗi fiye da yadda kake tunani. Kuɗin da muke magana na ba wai kuɗin cito ba ne, ba wai kuɗi ma sana'a ba. kuɗi ne zunzurutun da in kana so ka ci siyasa ka shiga siyasa ka ci zabe a Najeriya sai kana da shi, amma a tsarin doka ya nuna cewa ba harkan kuɗi bane, amma a ƙasa harkan kuɗi ne. A party level ma kamin ki samu tickets ki ji kuɗaɗe ne mutane ka siya ticket da shi miliyan 100 party ta siya da ticket, ko an ce ma aka ce ma mata nasu kyauta ne, to ai ba form ne kadai ya tafiyan ba, a kyauta in ka samu form din ka saya ina wani kuɗi ne zaka ba delegate su zabe ka har ka zama kai ne zaka dauke zaka saya takara a wannan party. Kin gani ko an ba mace form free delegates a Nigeria da kuɗi ake siye su.
An samu mata 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai, amma zuwa yanzu mata 15 ne suka samu nasara. APC tana da mata 8, PDP tana da mata 4, jam'iyyar Labour tana da guda 1, haka jam'iyyar ABGA da kuma jam'iyyar YPP.
A gaida Madina, Bene Lar na ɗaya daga cikin matan da suka lashe zaɓe zuwa majalisar wakilan tarayyar Najeriya bayan shafa shekaru 16 a majalisar. Ta kuma bayyana wa wakiliyarmu Zainab Babaji dalilin da ake zaɓenta da kuma ƙalubale da mata ke fuskanta.
Na je House of Reps 4, sun zan tafi na 5 kenan. Da farko na sai ma Allah godiya da su mutanen constituency ɗinna da zaɓen da suke ta bani. Ina gani abin da yasa suke ta zaɓe ni don sun gan ƙoƙarin da nake yi akan harkan cigaba. Kawo cigaba da duk abin da zai kawo cigaba a nawa constituency din. Tunda na shiga office abubuwan da da ba su da shi kamar su ruwa, su dams, wuta, hanyoyi, taimakon mata da kayan koyon sana'o'i. Kowane shekara ina wannan da empowerment na mata da kuma masu gonaki don yawancinsu manomi ne, na taimaka ma manomi da kayan gona, kayan da zai kawo ma amfanin gonayensu. Nakan je gona in gani me suke bukata, je ƙauyuka in gan me ake bukata sai in gani, sai in ga inda zai iya kawo musu taimako daga federal government, makarantu da abubuwa daban-daban. Ni ma tun dama banda ni ya koma, amma mutane su ga cewa dole sai ni ne suke so in koma. Sai ya zama mun tilas mu koma, ni ina son in retire in bari shine mata da maza duk da youth suka ki.
Waɗanne ƙalubale kika fuskanta a matsayinki na mace ta musamman a cikin harkokin siyasa?
A cikin harkokin siyasa challenges din da muke fuskanta kamar na mata, number 1 shine in an zo raba positions, kamar ana raba masai manyan masoyi ba a cika su a ba mata, ko a National Assembly ba a cika su a ba mata leadership positions. Amma ni ina son wannan ƙaurin in gwada in gani ko Allah zai bani daya cikin leadership positions na National Assembly.
Ya zuwa yanzu wani ci gaba za a ce an samu tun da kika, duk da yake kin zayyana waɗansu ƙoƙarin da kika yi musamman ma waɗanda suke zaben ki ko kuma waɗanda suka fito daga yankinki, wani ci gaba za aka samu musamman a harkan mata wajen shiga siyasa?
Har yanzu gaskiya ci gaban ba mu samu sosai inda ya kamata ba, don bills din da muka kawo cewa mata a ba su 35% of positions in Nigeria, especially appointed positions and even elected. Abar mana a cikin zaben da za a yi waɗansu constituencies a bari a ce mata kawai su imagine daga nan, mata kawai su yi takarar, amma maza ba su a bari. Sabili da haka ne ake gani yawancin takarar da ake mata ba su a ci, mata ba su da kuɗin, mata ba su da connection din wani lokaci da waɗansu wurare kenan. Suna son sai manya sun yi magana kamar sarakuna su yi magana a madadinsu, wani lokaci mata ba su da wannan bakin. Amma Allah ya yarda yanzu mata ma sun waye cewa in na mace ta fita zabe dole na mace ta ba ta goyon baya.
Me mata za su samu a wannan karo da aka sake zaben ki?
To ni dai zan dinga struggling ma mata, zan dinga magana akan mata. Muna da bill na gender and equal opportunities for women. Gwamnati ta bude ma mata opportunities din da za su sami hanyoyi da za su sami positions both a zaɓe su da kuma a ba su makamai. Kamar yanzu gwamnatin APC suke mulki, za mu yi magana a House the colleagues dinmu da leadership cewa inda su suke ruling party appointments inda za su yi su sa mata a cikin gwamnatinsu don zai ba mata karfi saboda gobe states inda kuma ko PDP ko APC ko wani party suke ruling mata su tsaye su yi magana a ba su nasu a ciki in ba haka ba mu mata za dinga bar mu a baya so mu za mu tsaye mu yi magana ma kanmu duk inda muke cewa ko local government ne mata su ce to gashi a ba mata wannan da wannan ga muna son 35 ko 30 duk abin da za su ba mu amma let's aim for 35 amma a ba mata nasu kar a bar mu a baya duk siyasan da ake amma dole mu sai mun demanding kamar mu yanzu a state din mu yanzu mun samu mata biyu a House of Assembly yanzu gan zo local government elections dole mu nemi mata mu sa su strategically inda su maza su imagine ko local government chairman ko wani abu wannan mace bata dauki chairman bata dauki deputy dole mu yi haka because in ba mu shiga positions din ba mata ba za su sami voice din ba wannan mata suna positions kuma issue na empowerment na mata duk zamu iya mu taimaka matan juna taimaka ma juna so it's important inda muke mu tsaya mu yi magana cewa a sa na mace anan
yar majalisar wakilan tarayyar Najeriya Benelar Ahireta da wakiliyarmu Zainab Babaji to mata a kasashen Afirka na daga cikin waɗanda wannan zaben ya dauki hankalinsu kamar yadda mata a jamhuriyar Niger suka bayyana a hirarsu da Tamar Abari
Ashatu na wani buzuwa a gaskiya babban daɗin da muka yi shine mata sun aza takara guri-guri kuma ubangiji Allah ya sa inda dai muke zaton mace matsayin da za a bata mace har ta kai ta ce yan takara ta jiha kamar Adamawa ko da yake ana nan dai yanzu ana ta baba bisa zancen muna fatan al'uwarmu mace Allah ya taimake ta a ce mata mun fito ko da kaɗan ne dai mun fito a cikin fannin siyasa mun samu matsayi banda shi sun huto da PP sun yi zabe banda shi sun zo sun yi farfagandi an yi da su kenan wannan babban wannan ci gaba ne
amma aban sun sanni da ummadin wallahi mata sun yi bakin kokarin su sun huto sun yi bayani duk kafofi kana ji su sun yi bayani kuma sun huto sun yi takara to kashi amma abin dai har yanzu maza ba su saki musu mara ba inda gaskiya an ga inda ko ina maza ne kamar za a ce suka wawushe suka amshe guraren sai na ga ma kamar a da ɗan majalisar ɗan senata kamar da aka ce takwas ne kuma yanzu sun koma su uku kenan kin ga anan an ci baya ma to gaskiya mata sai an zage da musin da hutowa akwai masu kokari akwai wanda suke hutowa amma kuma a samu wanda za su goya musu bayan wanda ga gaske ne suna son su zabi matan shine aka yi samu rauni anan
har jara ba mamaliya mata ba su yi barwal gani tunda menene abin da nake ni mata ba su yi barwal gani ma babu yan takara mata diyawa maza ba su bar mata su huto daga mace ta huto sai a rika mace ce duk muna jin abin da suke wai ba daidai bane ba bai kamata ba a ba mata yancin su abin da mace namiji zai yi mace tana iya yin shi ba a ba ba mata yancin su ko kadan mata ba su yi ba aiki basi ba kokari mu ba mu gaba kokarin mata kawai sun yi aiki da mata sun ci albasa da bakin mata minan cin albasa sun huto sun ba su qur'a sun zuba musu qur'a sun yi zabe kawai mata abin da suka musu kenan a Nigeria amma ko kadan mu ba mu gaba rawar da mata suka taka ba daidai bane a ce hadin Nigeria gaba ɗaya kaf a ce mace ba ta huce uku ko hudu ba mi aka yi ba ai ba komi gaskiya bai yi ba mu ba mu gaba rawar da mata suka taka matsala maza suke kahana su gaskiya maza suke hana su huto su yi takara tun daga party ne matsala take tashi daga party su ne ma ba a matsaye da su takaran ma mata ba su yi barawar gani fisabilillahi su canza
duk da yake mata ba su samu yadda suke so ba a wannan zabe da aka gudana a Najeriya suna gani waɗanda aka zaba suna iya sauya lamura da zai kai ga ci gaban al'umma da ba mata damammaki nan gaba
in kika duba waɗanda suka ci gaba shekaru nawa suka kai inda suke yau ana maganar shekara 200 sama mu shekara nawa muka fara ɗazu muka fara ai yanzu aka fara aikin ba mu makara ba ai zancen makara bai taso ba aiki yanzu aka fara kuma insha Allah bi iznillahi ta'ala za a kai labari kuma shi shugaban kasanmu Allah Ubangiji ya bashi lafiya Allah ya ja kwana kuma Allah Ubangiji ya sa ya fahimci Allah Ubangiji ya sa masa a zuciyarsa ya fahimta ya zakulo mutanen da suka cancanta ya sassaka su a guraben da za a yi aiki da jama'a za su gani a kasa
to ban jikin ce a sa mata a mukame ba.
A dama ai to ai mata kin sa mata ai ko an ki ko an so. Mata fa an ga miki Allah ya ba su basira ba sai ki ga mu matar da aka taba nuna mata yadda take zata zama matar gida ko ta zama uwa. Babu. Muna da baiwa da Allah ya yi mana na wajen tafiyar da harkokin ko a cikin gida zaki ga mace mutane ko dari ne a gidan tana tafiyar da kowa yanda ya kamata. So duk gwamnatin da za ta bar mata a baya ba za ta yi mu'amala da su ba. To akwai ba za ta kai labari ba. Tunda ko an ki ko an so mata ne suka fito kamar tururuwa suka jefa ƙuriya suka kukkule gidajensu suka wuni da yunwa suka tafi suka je suka jefa ƙuriya kowanne ya je dage ya tsaya jefa masa ƙuriyar sa sannan ya ci. To ya za a ce kuma yanzu dan ya hau ya gama ya zama shugaban ƙasa cewa za a manta da su. Ai an yi tuya a manta da albasa kenan. Saboda haka in yana son abubuwan shi tafi da kyau to tilas fa ya sa mata matan nan ba fa masu kyale-kyale ba mata wanda za su zo su yi aiki wanda suka san abin da suke da alƙibla wanda suka san inda yake ya mutane ciwo irinsu da mazaje of course da sai hada su a ciki sannan fa ayi aiki sai akai labari.
Aunty Polly, wace shawara zaki ba matan Najeriya da musulmin da kristocin da ƴan kudin da ƴan arewan wace shawara zaki ba su wajen tabbatar da cewa mun dawo mun dinke mun zama iyali daya?
Mata mu ne iyayen gida, mu ne iyayen kasa. Duk abin da mace ta yi niyan yi da gaske za ta ci nasara. Duk abin da mace ta shirya ta yi mai kyau ta san hanyar da za ta bi ta jawo rayuwar mijinta. Mu mata shawara na gare mu, idan muna so kasan nan ta zauna lafiya a samu cin gaban kasa, mazaje mu kuma su abin nan dole mu haɗa kai mu kai kuka ga Allah mu tabbatar kuma mun tsaya kan gaskiya na goyon bayan mazajen mu. Dole mace ta zama mai biyayya da ladabi da kuma ba da shawara na gari wa mai gidanta. To ina roƙon Allah mu mata mu nuna alama mai kyau, idan muka nuna alama mai kyau mazajen mu ma za su ji daɗi da mu, za su biyo ƴaƴanmu da suke ƙaragan mulki manya-manya in sun ga mun dage mun tsaya kan gaskiya mun nuna alama mai kyau na uwa na uwar ƙasa. Dole abubuwa za ta canza domin kukan mace fa na shafan iyalinta. To kuma duk ƙasa daga gida ta fara shugabannin ƙasa an yi mitarbayyan su daga gida ne suka girma suka je waje. Saboda haka iyayen ƙasa na mata musulmi da mata da maza idan kuwa mun haɗa kai mun fita mun kawo kuka ga Allah ba bambancin addini ba na kabilanci mun haɗa kai mun nuna mai magana da babban murya mun shaku mun yi abu wanda duniya ta gani ba wai ƴaƴanmu maza da mata za su bi sa'awun mu kuma Allah zai ji kukan mu ya share mana hawaye.
Mata kuna kokari yau ina ce da ku buldoza.
Abin da ya sauka kenan a yau sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin waɗansu daga cikin hirarraki da batutuwan da muka haska fitila a kai a shirin kallabi wannan shekarar. Muna godiya ta musamman ga dukkan wakilanmu da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin da ma rawuna da suka goyi bayan wannan shiri a wannan shekara ta 2023 da ke karewa. A madadinsu duka ni alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za mu ga shekara mai kamawa cikin kwanciyar hankali da lumana da alheri.
Madalla a gaida alheri Grace Abdu. To masu sauraro da haka ne kuma za mu karkar shirinmu na daren yau. Amma zuwa gobe da safe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji wasu abokan aikinmu da shirin mu na safe. Yanzu a madadin Baba Yakubu Muke da ya karanto mana labaran duniya sai Fina Wamai Nandudu da ta shirya kuma ta bada umarni sai wacce ta sada mu da ku Malama Zainab. Ni Aisha Mu'azu take muku fatan asubahi ta.